بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم صلاة وسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barakamu da sake saduwa a yau 28 da watan Dhul da watan wannan Dhulqa'da 1447 hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya daidai da 16 ga watan 5 2026. Za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba. A karatunmu na baya muna aya ta nawa kenan, 35 muka tsaya. Ako kan ko 35 muka tsaya. Kai, ashe nok mana ta. 35 saboda ka yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta 36 inda fadin Allah subhanahu wa ta'ala إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.
نعم. Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahra, lace lallai adadin watanni a wurin Allah sune wato wata 12 fi kitabillahi, a cikin littafin Allah. Yawma khalaqa as-samawati wal ard, ranan da Allah tun ranan da Allah ya halici sammai da kasa. Minha 4 hurum, a cikin wannan watanni 12 akwai guda 4 masu alfarma. Ita zalika ad-dinu al-qayyim, wannan shine addini madaidaci. Fala tazlimu fihinna anfusakum, don haka kada ku zalunci kawunanku a cikin su. Wa qatilul mushrikina kafatan, ku yaki mushrikai gabadan su. Kama yuqatilunakum kafa, kamar da suma suna yakanku gabadan. Wa'lamu husani anna allaha ma'al muttaqin, husani cewa lallai Allah yana tare da masu takawa. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayan yana mana bayani cewa adadin watanni a wurinsa tun farko, tun san da ya halicci sammai da kasa, adadin watanni da ya kaddara sune wata 12. Ana fata mun gane, yace fi kitabila, cikin littafin Allah, mana tun Allahul Mahfuz, haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara abinta cewa a shekara akwai wata 12. Na'am. Yace daga cikin su minha 4 hurum, daga cikin su akwai guda 4 masu alfarma. Na'am. Daga cikin su akwai guda 2 masu alfarma. Waɗannan guda 2 masu alfarma, guda 4 masu alfarma su ne watan Dhulqa'da, Dhulhijja da watan Muharram, sai kuma watan Rajab. Ina watan gane? Na'am. Sai kuma watan Rajab. Shi yasa a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, yace inna zamana قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض yace zamani yayi wannan magana ne a lokacin hajjin sa na bankwana manzo Allah yana arafa yayi wannan magana yace lalle zamani ya juya kamar sifarsa ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci samai da kasa yace as-sanatu 12 shahra shekara da kunshi wata 12 minha a cikin su arba'atun hurum cikin su akwai guda hudu masu alfarma yace salasatun mutawaliyat guda uku ajire Zulqa'da, Zulhijja da Muharram wannan suna bin juna ajire sai yace wa Rajab mudhar sai kuma Rajab na kabila mudhar alladhi baina Jumada wa Sha'ban wanda take tsakanin Jumada da Sha'ban ina fatan bane saboda haka watanni aure Allah 14 ne daga cikin su akwai guda hudu masu alfarma guda uku ajire Zulqa'da, Zulhijja da Muharram sai kuma yace wa Rajab mudhar yace Rajab mudhar mana Rajab na kabila mudhar saboda me Rajab a wurin wasu kabilun larabawa a kwata kabila da ake kiranta Rabi'a kabilatu Rabi'a su Rajab a wurin su shine Ramadan ina watan gane dan haka su watanni guda hudu masu alfarma a wurin su sune Zulqa'da, Zulhijja, Muharram sai kuma Ramadan saboda su suna kiran Ramadan Rajab to shi yasa manzo Allah yake wannan abin da suka yi ba daidai bane amma akwai kabila mudar su a wurin su Rajab da muka sani shine Rajab a wurin su ita ce watan da ke tsakanin Jumada al-akhira da Sha'ban da haka sai yace wa Rajab mudar alladhi baina Jumada wa Sha'ban wadannan sune watanni guda hudu masu alfarma ina fata mun gane yace zalika dinul qayyim wannan shine addini madalici ma'ana tabbatar da wadannan abubuwa yanda Allah ya kaddara su yin haka shine daidai tallete fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalici kawunan ku a cikin su a cikin wadannan watanni guda hudu kada ku zalunci kawunan su a cikin bi mana kada ku yi yaki a cikin su asali abin da yasa aka kira aka ce wadannan watanni alfarma ne saboda ba a yin yaki a cikin su su kansu larabawa ko a zamanin jahiliya haka suke ba sa yin yaki a cikin wadannan watanni dan haka Allah ya ce kada a yi yaki a cikin su bai kamata mu kai mu yi jihadi a cikin wadannan watanni guda hudu ba dalilin haka shine watan Zulqa'da shine watan da mutane za su yi shirin tafiya zuwa aikin hajji ina fata mun gane dan haka wannan watan ya kamata a ce akwai aminci kowa daga duk inda yake zai iya samun hanya tafiya zuwa Makka ba tare da yana tsoron wata kabila ko wani mutane za su kawo masa hari ba dan haka aka mada shi wata mai alfarma ba an yake ciki da kowa ya samu aminci ya yi tafiya zuwa Makka sannan kuma watan Zulhijja ita ce watan da ake gudanar da aikin hajji da ko ba ka bane sannan kuma idan an gama to ana bukatar mutane su koma garuruwa su ko ba ka bane dan haka galibi za su fara koma wani a cikin watan Muharram to sai zaman to wannan guda uku a jere an sanya musu alfarma ba a yi yaki a cikin su Zulqa'da mutane su samu shiri su tafi aikin hajji Zulhijja su yi aiki a cikin sa Muharram su samu dama kuma su shirya su koma garuruwarsu sannan kuma can Rajab bayan sun je sun huta a cikin watan Rajab ana so mutane su saki samu dama su koma masu yin umra su je su samu su yi umra to shi yasa aka mada wannan watanni guda hudu masu alfarma dan kowa ya samu aminci a cikin su dan haka an haramta yin aiki yaki a cikin su ina fata mun gane an haramta yin yaki a cikin su wannan haramci yana nan duk da wasu malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan hukunci an shafe ta bi ma'ana da an haramta yin yaki a cikin su amma kuma daga baya an halasta yin yaki a cikin su aka wasu malaman tafsiri suka tafi dalilin su shine kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da muka yi a baya lokacin yakin Hunain a yakin Hunain bayan manzo Allah ya yaki mutanen Hawazin a Hunain raguwan su sun gudu dama ya yaki mutanen Hawazin a watan Shawwal ne da haka da aka gama yaki wasu daga cikin su suka gudu suka tafi Taif sai manzo Allah ya sake bin su zuwa Taif ya je ya karasa yakin a wani to yakin ya ci gaba tun daga watan Shawwal har an shiga cikin Zulqa'da ina fatan gane sai suka ce tunda manzo Allah ya ci gaba da yaki har zuwa watan Zulqa'da kaga kuma yana daga cikin watanni masu alfarma sai suke gani hakan yana nuna cewa kenan wannan hukuncin haramta yaki a cikin wadannan watanni alfarma an shafe ta saboda manzo Allah ya gudanar da yaki a cikin watan Zulkaada ya yaki mutane sai to amma wasu malaman sun ba da amsa kan cewa hakan ba zai nuna cewa an shafe wannan hukunci ba saboda me abinda ake nufi da haramcin yaki shine kafara yaki ina ba ta magana amma idan an kawo maka hari ya zaka dole ka kare kanka ko ba ka bane asali mutanen Hawazin su suka fara wannan yaki ko ba bai manzo Allah ya samu rinjaye akan mutanen Makka shi yasa suka tattara kansu suka ce za su yaki manzo Allah dan haka su suka fara yaki kuma ci gaba har ya shiga cikin wannan ya shiga cikin wannan Zulkaada dan haka an haramta yaki amma idan su kafara sun fara yakan mu dole mu yake su kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta yaki a cikin Makka a cikin masallaci mai alfarma ko baka yace menene a sautu bakara fa'in qataluhum yace faqtuluhum ko baka wannan idan suka yake su suka yake ku kuma ku yake su ko baka wannan na'am yace wala tuqatiluhum fil masjidil haram hatta yuqatiluhum yace fa'in qataluhum faqtuluhum ko baka wannan yace kar ku yake su a masallaci mai alfarma har sai sun yake ku idan suka yake ku to kuma ku yake su saboda haka shi ma'anan dan haka ba a fara yaki a cikin watan wadannan watanni sa'annan kuma banda maganar haramcin yaki Allah yace falatu zalimu fihina anfusakum kada ku wato zalimi kawunan ku sawau ko hanyar yaki ko kuma aikata sabo na'am a cikin wadannan watanni masu alfarma da kamata musulmi ya saba wa Allah cikin su ba saboda ka idan mutum ya saba wa Allah cikin wadannan watanni mai alfarma to laifi ya fi girma ina fata mun gane laifin ya fi girma kamar da kuma idan mutum ya aikata aikin alheri ya aikata aikin lada to ladan da zai samu ya fi girma a cikin wannan watanni dan haka duk sanda Allah ya sanya wa zamani ko wuri alfarma to idan mutum ya aikata wani aikin alheri to ladan ya fi girma cikin haka nan kuma ya aikata aikin sharri to laifin ya fi girma duk da cewa zalunci a kowane lokacin haramu ne sawa cikin wannan watanni na masu alfarma ko kuma a wajensu duka haramu ne to amma kuma a cikin wannan watanni alfarma to laifin ya fi girma na'am kamar da manzo Allah subhanahu wa ta'ala yace game da haji yace me al-hajju ashhurun ma'lumat yace me faman farada fihinna yace fala rafada wala fusuka wala jidala fil hajj idan mutum ya tafi aikin haji baya so yayi aikin wani aikin alfasha ba a so yayi wani aikin fasikanci ba a so yayi jidali ya ta fara ce da musu duk da cewa wannan abu guda uku da Allah ya ce kada a cikin aikin haji haramu ne ko da ba aikin haji kake ba ko ba ku ne to amma kuma idan ka yi su a cikin aikin haji to laifin ya fi girma ina ba ta mungare laifin ya fi girma to haka su ma wadannan watanni masu alfarma yin laifi a cikin su to laifin ya fi girma ina fata mun gane dan ka Allah sai fala tazalimu fihinna anfusakum sai yace wa qatilu almushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa to yaki mushrikai gabajen su kamar da su ma suna yakan ku gabaɗaya in suka tashi yakan mu ba ku ban mace tsakanin izala da dan tarika to ba ku wani ba su ban mace tsakanin izala jawza izala kaduna ba ba su ban mace tsakanin musulman lokacin ko musulman ne gare ba yakan mu suke gabaɗaya ko ba ku bane dan haka mu ma muka tashi yakan su mu yake su gabaɗaya ina fata mun gane saboda haka yace wa alamu anna allaha ma'al muttaqin kusan cewa Allah yana tare da masu takawa na'am wannan ayar malamu suka ce yana nuna mana cewa duk wani lissafi duk wani aikin ibada da yake da alaka da lokaci to ya kamata a yi lissafin lokacin ne bisa ga watanni musulunci ina fata mun gane watanni musulunci da ake girbewa bisa ga fitowar wata da boye wanta ina fata mun gane dan haka idan mace za ta yi takaba misali Allah subhanahu wa ta'ala yace menene tarabatna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 10 ko ba wannan za su yi ma ta fasi takaba wata hudu da kwana goma wannan wata hudu da kwana goma za a kiga su ne da watanni musulunci ina wata mai ba watanni January February ko watanni miladiya wala dole da watanni musulunci zai ina ba ta mun gani na'am haka idan duk wani abu da yake da lisar yake da alaka da lokaci idan mutum zai kafara idan aka ce ya azumi wata biyu a jere shahrain mutatabi'ain to dole ne zai lisafin shahrain ne da watanni musulunci ina ba duk wani abu haka da watanni musulunci ake lisafin ba da watanni miladiya ba wannan shine addinin daidai na'am to daga nan sai Allah subhanahu wataala yake mana innaman nasi'u ziyadatu fil kufr Allah ce lalle abun sani kawai shine cewa annasi'u wato jinkirtawa ziyadatu fil kufr kari ne a cikin kafirci yudallu bihi alladhina kafaru da shi ake batar da wadanda suka kafirta yuhillunahu aman suna halasta shi wata shekara wa yuharrimunahu aman suna haramta shi wata shekara liyuwati'u iddata ma haramallahu domin su dace su yi dace da adadin abinda Allah subhanahu wataala ya haramta fayuhillu ma haramallahu sai su halasta abinda Allah ya haramta allati zuyyina lahum su'u a'malihim an kawata musu munanan ayyukansu wallahu la yahdi alqauma alkafirin Allah baya shirar da mutane kafirai anan Allah subhanahu wataala yana mana bayani akan wani abu da kafirai mushrikai makka suka kasance suna aikatawa shine jinkirtawa mana jinkirtar da wata mai alfarma wato su larabawa mutane ne wanda a tafiyansu ba za su iya zauna wata hudu a jere ba su yaki ba wannan yana musu wahala mutane ne wanda suna da daukan zafi akan kowane kankanta abu komi kankanta abu za su iya dauki zafi za ka iya samun kabila guda biyu suna yaki saboda kabila wani daga cikin kabila ya kashe rago daga cikin wani kabila sai a yi yaki shekara 40 yana yaki ina ba dangana haka suke saboda haka ba za su iya juri zaman haka wata hudu a jere wata uku a jere basu wata uku a jere basu yaki ba to da shi yasa idan su aka shiga Zulkada sun san cewa an shiga watanni masu alfarma kenan sai su zauna Zulkada babu yaki Zulhijja babu yaki to idan an zo Muharram sai su ce kai ba zai yi mu cigaba da zama haka ba sai su ce yanzu abin da za mu yi shine sai mu mayar da Muharram baya daga cikin watanni masu alfarma a madadin shi sai mu mada Safar shine zai zamanto wata mai alfarma kuma jona mana suspension sai su suspending haramti Muharram su mai da shi su defer mai gina sai su jinkirta da shi zuwa ga Safar da haka sai a yi yaki cikin Muharram sai a zo a dauki Safar a matsayin watanni masu alfarma ina ba don gane saboda mai sun san cewa idan ba su yi haka ba to kazan ya zo idan suka mai da Zulkada wata mai alfarma Zulhijja sai kuma suka yi yaki a cikin Muharram kenan sun warware alfarman ba to idan suka ci gaba haka suka zo kuma suka mai da Rajab wata mai alfarma zai zama to a shekara sun samu wata hudu kenan ba wata uku kenan ba su samu wata hudu ba to shi yasa Allah ya ce yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman idan ya kama wannan shekara sai su yakin su a cikin al-Muharram sai su mai da Safar shine zamanto mai alfarma to wani shekara sai su mai da wannan Muharram din shine mai alfarma Safar ba zai zamanto mai alfarma wani shekara kuma su sake mai da Muharram ba zai zamanto mai alfarma jingita ne zuwa ga Safar haka suke yi ton by ton wannan shekara sun tabbata da alfarmancin Muharram wani shekara kuma ba su tabbatar ba to shine Allah subhanahu wataala yake mana wannan bayani suna yin haka ne waidan liyuwati'u iddata ma haram dan su da ake da adadin abinda Allah subhanahu wataala ya haramta dan haka idan suka yi suspending Muharram sai su sa Safar a madadin sa dan dai adadin ya cika guda hudu to wannan abin da suke yi Allah ya ce zuyina lahum su amalihim an kawata musu munanan ayyukansu ne ma'ana abinda suke yi ba daidai ba ne na'am kuma Allah baya shirar da mutane kafirai ina fata mun gane Allah baya shirar da mutane kafirai saboda haka to abinda Allah ya tabbatar ya kamata mutane su bi shi a haka idan Allah ya sanya doka ko ya sanya hukunci ko da mutane sun canza shi sun kuma suna yin wani abu daban hakan ba zai canza hukuncin Allah ba ina fata mun gane yanda su ma kafirai sanda suka mai da Muharram ba wata bane alfarma suka mai da shi Safar hakan bai canza hukuncin Allah hukuncin Allah yana nan a inda yake su ne suke abinda ba daidai ba to haka duk sanda mutane suka canza abinda Allah subhanahu wataala ya hukunta to wannan ba zai canza hukuncin Allah ba sai dai mutane su zama to sun yi kafirci akan kafirci shi yasa Allah ya ce ziyadatu fil kufr kasancewa sun warware hukuncin Allah sannan sun sake yin wani abu a madadin sa kari ne akan kafirci bata ne akan bata amma hukuncin Allah yana nan daidai a inda yake daga mai kamata mutane suna canza hukuncin Allah subhanahu wataala ba na'am sallatin
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنفروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغائب إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
نعم لكن أنا سأل الله سبحانه وتعالى كمان يا أيها الذين آمنوا يا قرى نسك إيماني ما لكم نيسا ميكو idan kina lakum munfiru fi sabilillah idan aka ce muku ku fita yin jihadi saboda Allah idan kina lakum munfiru fi sabilillah taqaltum ila al-ard idan aka ce ku fita yin jihadi saboda Allah sai ku yi nauyi zuwa kasa mana ku yi nauyin jiki ku kita shi ku fita jihadi allati araditum bil hayati dunya min al-akhirah shin yanzu kun yadda kun fita rayuwar duniya akan na lahira ne yace fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil yace ai jin dadi rayuwar duniya idan aka kwatanta shi da na lahira ba komai bane illa qalil sai dai jin dadi ne nan kadan eh wannan Allah subhanahu wataala yana wa musulmai fada ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su su fita zuwa yakin tabuk yakin tabuk shine yakin da aka yi a shekara 9 bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaki ne wanda aka yi aka gwarza tsakanin musulmai da rumawa na'am saboda mai a wannan lokacin bayan shekara da aka zo shekara 9 bayan hijira manzo Allah ya riga ya samu rinjaye akan kabilun larabawa gabaɗaya ba wanda ya rage a cikin kabilun larabawa da yake da karfi da zai iya tunkari manzo Allah kuma dan haka daular islamiyya ta riga ta yi karfi inda take fuskantar matsala yanzu kawai shine wadanda ba larabawa kuma ba sune rumawa a lokacin sune suka zamanto wani irin wato hasari ga musulmai kuma na farko suna da yawa kuma adadin su na da yawa sosai sannan kuma suna da kayan yaki suna da comment sannan kuma lokacin da manzo Allah ya kira musulmai cewa a zo a fita yakin su asali dalilin da yasa manzo Allah ya fita yakin su shine ya turo musu da sako yana gayyatar su zuwa musulunci sai suka kashe wanda manzo Allah ya aika zuwa wurin su to wannan shi yasa manzo Allah ya fita yakin su to a lokacin zafi ne sosai shi yasa zamu zo nan gaba ana kira wannan yaki ghazwatul usra yakin wahala saboda me lokacin zafi ne sosai ga zafi yanayi na kuma ga nisan wurin za a tashi daga Madina zuwa bangaren Sham a ji a yake su don haka ga zafi ga nisan wurin sannan kuma lokaci ne wanda su a Madina lokacin da 'ya'yan itatuwa sun fara fitowa da haka mutane suna bukatar su zo na gida su don samu abin da za su samu daga cikin abin da suka shuka na yayin itatuwa lokacin da suke samun inuwa mutum ya zauna ya huta ya ci abu danye daga cikin yayin itatuwa da ya samu a Madina sai ga kuma an zo ce ka zo ka fita tamsa yaki wannan yaki za a je wani gari ne mai nisa sannan kuma ga zafi sannan kuma wanda za a je a tinkare su mutane ne masu adadi mai yawa wanda akwai hanzari mutum na ji tsoron ya je ba lallai ba ne ya kai labari sai abin ya yi wa mutane nauyi suka da yawa daga cikin munafikai suka ki fita Allah wasu musulmai ba su fita ba to shine Allah subhanahu wataala yake masu fada yace ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah sahaqtum lil ard me yasa idan aka ce ku fita zuwa yaki fi sabilillah sai ku yi nauyi zuwa kasa yanzu kuna fifita jin dadin rayuwar duniya ne akan lahira ai jin dadin duniya ba komai bane da aka kwatanta shi da na lahira saboda me jin dadi ne ya kwata kwata na farko jin dadi ne mai bushewa ba jin dadi bane mai dawama na lahira kuma jin dadi ne mai dawama sannan kuma ba za ka kwatanta abuwa da cikin aljanna da nan duniya ba aljanna fa manzal sallallahu alaihi wasallam yana cewa yace la mawdi'u sauti ahadikum fil janna khairu min ad-dunya wa ma fiha wurin da dayan ku zai aje bulalan sa kawai wurin da za aka aje bulalan ka fa wurin yafi duniya da duk abin da ke cikin ta alheri wurin da zaka aje bulalan ka kawai ina fata mun dai saboda ka kwata ba zaka kwatanta jin dadin duniya da na lahira ba to shine Allah ya ce musu illa tanfiru yu'azibukum azaban alima idan ba ku fita yakin ba to Allah zai azabta da ku azaba mai radadi wa yastabdil qauman ghayrakum kuma zai canza ku zai musanya ku da wasu mutane daban wala tadurruhu shay'a kuma ba za ku yi tsada da Allah da komai ba na'am yace wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai cikakke iko ne akan komai saboda haka idan mutane suka kibin Allah subhanahu wataala Allah na da iko ya halakar da su ya zo da wasu a madadin su wadanda ba za su zama to kamar wadanda aka halakar da su mutane wanda za su yi Allah biyayya su yi abin da yake so ina fata mun gane sannan kuma idan mutane suka saba wa Allah sabon su baya cutar da Allah ko mince sai ce wala tadruhu shay'a ba za ka cutar da Allah ba da haka idan mutum ya aikata laifi kanka ka cutar da kanka ne baka cutar da Allah ba ina fata mun gane da haka ya kamata mutane su fahimci wannan to sai Allah ya ce illa tansuruhu idan ba ku taimake shi ba idan kuka kifita tare da manzo Allah zuwa yakin Tabuk din nan to faqad nasarahu Allah hakika Allah subhanahu wataala ya taimake shi Allah subhanahu wataala yana so ya fahimtar da mutane ne cewa idan kuka ce ba za ku fita tare da shi ba idan muka kaddara manzo Allah shi kadai ne ya fita zuwa wannan yakin to hakan ba zai cutar da manzo Allah ba saboda Allah zai taimake shi zai ba shi nasara saboda me saboda Allah ya sha taimakon sa a wurare daban-daban to shine Allah ya buga misali daga cikin wuraren da Allah subhanahu wataala ya taimaki manzo Allah yace iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain kutuna lokacin da kafirai suka fitar da shi thaniya ithnain alhali suna su biyu iz huma fil ghar a lokacin da su biyu suna cikin kogo iz yaqulu li sahibihi lokacin da yake wa sahabinsa wato abubakar la tahzan yace masa karka samu bakin ciki inna allaha ma'ana lalle allah yana tare da mu allah ce fa anzalallahu sakinatahu alayhi ta allah ya saukar da nasuwansa akan sa wa ayyadahu bi junudin kuma ya karfafe shi da rundunoni lam taraha wanda ku ba ku gansu ba wa ja'ala kalimatal ladina kafaru as-sufla kuma allah ya sanya kalima wanda suka kafirta ita ce wato kaskantacciya wa kalimatu llahi hiya al-ulya kalima allah kuma kalmar la ilaha illallah ita ce madaukakiya yace wallahu azizun hakim kuma allah shine mabuwai shine mai hikima allah yana ishara ne zuwa ga abin da ya faru lokacin hijirar manzo allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina lokacin da za a hijira da farko ya tura sahabbai sun tafi to sai da Qurayshawa suka zo suka gama yanke hukunci akan cewa za su je gidansa su kashe shi lokacin da kuma Allah ya ba shi izini ya fita lokacin ya sa Ali ya kwanta a wurin kwanciyarsa da dare ya fita duk da kafirai suna bakin kofarsa amma Allah ya sa su suka yi bacci manzo Allah ya fita ya didi ya shi ya wasa akan to haka suna bacci sun zo jiran shi ne ba suna jira ya fita su kashe shi amma kuma Allah subhanahu wataala ya sa ba su samu nasara ba suka yi bacci ya fita dama kafin ya fita ya riga yawa abubakar magana cewa Allah ya ba shi izini ya yi hijira abubakar ya ce masa ina son kasance tare da kai ya ce bali to shine suka yi tsarin tafiya wanda wannan abinda manzo Allah ya yi a wani lokaci darasi ne ga musulmai ya zama to musulmai suna tsara al'amuran su wato tsari ne mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yanda zai cimma burinsa na yin hijira zuwa Madina ina fata mun gane kullum ya kamata musulmai su dinga wato karatun abun da ya faru a wannan hijira ina ba tangare bayan Allah ya yi masa izini me yayi ya sanar da Abubakar dan ya samu abokin tafiya sannan kuma me suka yi sai suka nemi wani wanda ya san hanya saboda me sun san cewa da suka fita Quraysh za su bi bayan su ko ba ka bane sun san cewa Quraysh za su bayan su kuma suna neman su kashe su ne dan haka sai suka nemi wanda ya san kan hanyoyi wanda ba hanya da aka saba bi zuwa Madina ba, za su bi wani hanya ne daban yanzu nan. Ina fata mun gane. To wanda ma suka samu ana kiran sai Abdullah bin Uraiki, kafiri ne ba ma musulmi bane amma kuma kafiri ne mai amana. Ina fata mun gane. Sai suka same shi suka mai magana yace ba komai zan nuna muku hanya zuwa Madina. Sai suka bashi raƙuma guda biyu suka ce ga abun hawan mu ka ajiye a wurinka. Asare ta kai wannan bayani fa gane. Suka ce ka ajiye a wurinka, za mu fita ranan kaza daga Makka amma a ranan ba za mu kama hanya zuwa Madina ba. Misali a ce nan shine hanyar zuwa Madina ko sai suka fita nan. Ina fata mun gane. Suka bi hanya wanda ba shine hanya da aka saba bi ba. Suka bi hanya suka je suka boye a wani kogo ana kira wannan dutsen Jabal Thawr. Ana ce sa ana kira wurin Garu Thawr saboda yana cikin wannan kogon Thawr ne. Ina fata mun gane. Sai suka je suka boye a cikin wannan kogon. Suka yi alkawarin cewa bayan kwana uku ka zo ka same mu a wuri kaza sai mu hawo sai mu kama hanya wata. Ko da me a cikin wannan kwanakin uku Quraisha za su fito suna ta yawo ko ina suna neman su, inda sun kama hanya lokaci mai yiwuwa a biyo bayan su a kama su. Da haka suka je suka boye a wani wuri kwana uku a jere Quraisha suna yawo suna duba har kura ta lafa ba su gan su ba. Kun fahimci wannan? To shi yasa suka fara zuwa wannan Garu Thawr suka je suka boye shi. Sai za su zauna a cikin kwana uku ba su ci abinci ba ne? Ai zasu ji abinci ko baka bane. Dan haka suka sake shiri da ƴar Abubakar Asma akan cewa kowane dare ita za ta dinga kawo musu abinci, aboye za ta dinga kawo musu abinci ta koma. Sannan kuma akwai dan Abubakar kuma ana kiran shi Abdullah bin Abubakar, shi kuma aka ce masa da safe da rana haka zai kasance tare da Qurayshawa dan ya dinga jiyo musu labari. Ina fata mu yana kawo musu information akan duk wani zaratan da Quraisha suke yanda za su bi bayan manzo Allah. Dan haka da safe da rana yana tare da Quraisha har zuwa isha'i bayan dare duhu. Idan an samu duhu sai ya zame ya bar su sai ya je wannan kogon ya je ba su labari to yau fa da suka taro ga abin da suka je ga abin da suka samu ce. Kuma mutum nan da haka na farko dai an samu Ali shine zai je kwanta akan wurin kwanta manzo Allah dan manzo Allah ya samu fita. Sannan kuma ga Asma ita za ta dinga kawo musu abinci a cikin wannan kogo, ga Abdullah shi zai dinga kawo musu labari, sai kuma ga wani kuma na hudu shine wani daga cikin bayin bawa ne ga Abubakar ana kiran shi Amir bin Fuhaira, shi kuma shi ke kula da dabbobin Abubakar da haka zai fita kiwo da su da safe kowa na ganin shi ya fita kiwo. To da yamma da dare a nako ya dawo da dabbobin gida sai ya tafi da dabbobin wurin wannan kogon don su samu su tace nono su samu fresh nono za su sha. Ina fata mun gane. Sannan zai zauna tare da su haka har zuwa gab da Asuba, zai jira Asuma za ta kawo abinci, zai jira Abdullah zai kawo labari su koma cikin Makka, sannan shi ya zo ya biyo bayan su da dabbobinsa don me? Domin kaza idan zai wawasa kasa ta yadda ba za a iya bin sawun kafansu ba. Kuma wani jana? Wannan shi ne tsari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi don dai a samu a yi wannan hijirar ba tare da an samu matsala ba. Da haka suka ci gaba da zama a cikin wurin kogon. Quraisha sa fita su yi ta nema su duba ko'ina ba sa ganin su. Akwai lokacin da suka yi yawo suna ta nema har suka zo daidai kan wannan kogon. Ina fata mun gane. Shine in ya kulli sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Lokacin da suka zo daidai bakin kogon suna tsaye a bakin wannan kogon, Abubakar yana ciki suna kallon su. Abubakar yace da manzo Allah yace da ɗaya daga cikin su zai sunfiyar da kansa yanzu na dafa za su ga mu a karkashin su. Manzo Allah yace masa ka fata da hankali ka ce yace masa la tahzan inna Allah ma'ana. Yace masa ma dhannuka bi ithnain Allahu salihuma. Me kake tunani game da mutum biyu wanda Allah shine na ukun su? Ke sai ce masa la tahzan kaka yi bakin ciki ba abin da zai faru. Abubakar saboda tsananin soyayya da yake wa manzo Allah ba wai yana jiwa kansa tsoro ba, yana jiwa manzo Allah tsoro ne. Shi zai cewa shi kanshi yana cikin hazari. Amma kuma wannan damuwa ne kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah yace masa kakka da Allah subhanahu wataala yana tare da mu. Dan haka Allah ya sauka da nasuwansa akan su. Ya karbabe su da mala'iku. Dan haka aka suka yi kwana uku a ciki a ranar ta uku Abdullah ibn Uraiki din ya zo ya same su suka haura kuma su suka kama hanya zuwa Madina. Akwai abubuwa da yawa da suka faru a hanyar su. Amma da al-muhim ga yanda suka yi suka fita daga cikin garin Makka suka kama hanya zuwa zuwa manyan da haka Allah subhanahu wataala ba Quraysh wa nasara ba ya ba musulmai nasara na'am da haka wannan abun da ya faru bayan ga darasi da remo yana daga cikin darasin da zamu tunta ciki yana nuna falalan shikan Abu Bakar yana fatan gani na'am wannan abun yana nuna falalan shikan shi sayyidina Abu Bakar saboda shi ya samu wannan falalan a cikin sahabbai gabaɗaya ina fatan gani shi ya samu wannan falalan shi ya sa a lokacin da bayan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutanen ansar da al-muhajirun mutanen makka al-ansar suna mutanen madina da suka fara tattaunawa wane ne zai zama tun khalifa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wayanda suna cewa ai daga cikin ne za a zabe khalifa wayanda suna cewa daga cikin za a zabe khalifa Umar yayi wani tambaya yace ku saurara ina da tambaya guda daya aka ce me tambayan ka sai ya karanta musu wannan aya yace da Allah yace faniya isnay lokacin da suke su biyu shine daya daga cikin mutane biyu waye ne a cikin ku ina ba tamu wajen nan waye dayan kowa da ya ja kowa ya san cewa dayan manzo Allah ne to na biyu kuma waye shi daga ta Abubakar sai to shikenan da Allah yace faniya isnay yace izhuma lokacin da su biyu wannan huma din dawa dawa aka ce manzo Allah da Abubakar yace iz umma fil gar yace iz yaqul li sahibihi lokacin da shi yace wa abokinsa wane ne wannan abokin nasa aka ta Abubakar yace da yace masa la tahzan inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu da manzo Allah dawa aka ce da Abubakar yace to Abubakar sai kamata ya zama to khalifa inda ba wanda ya samu wannan masaya cikin mu to ba wanda ya kamata ya zama to khalifa bai manzo Allah sai Abubakar sai da Uthman suna cewa wannan aya ita ma tana gaji da dalilan da suke nuna cewa Abubakar shi ya cancanci khalifa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba tun gani na haka yana nuna falalan Abubakar kasancewa ma Allah ya wani malami kuma yana cewa yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allah la tahzan inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu mana da shi da Abubakar ina ba tun gani sabanin annabi Musa annabi Musa san da ya fita daga Masar za su gudu daga Fir'aun da shi da Bani Isra'ila da suka zo bakin ruwa Bani Isra'ila suka fara kwarafe-kwarafe cewa Musa kaga abin da kai ka kawo mu bakin ruwa yanzu ba mu da hanyar gudu ga Fir'aun na gazin mu a baya me Musa ce musu ko ba ka wannan yace kalla inna ma'i rabbi sayahdi ai sai hajini ko ba kawai bai sai inna ma'ana ba shi ce wai yace ka guda mu Allah yana tare da ni kuma zai shirar da ni bai sai Allah yana tare da mu ba kenan bai shiga da su cikin dareya cikin wannan dareya ba ina mata muka ne ma su kace wannan shi yasa bani Isra'ila ba su samu shirar Allah subhanahu wataala ba shi yasa ko da suka san da ke wannan ruwan da Musa ya bar su ya je gara da Allah subhanahu wataala kafi ya dawo su kuma ba san dan mare kuma ba ne amma shi Abubakar da Allah da manzo ce inna Allah ma'ana kaga ya tabbata kan imanin sa tun daga farko har zuwa karshe ba taba samu lokaci da yiri dawa sai Abubakar sore ne manzo Allah ya tabbatar cewa Allah yana tare da su tare na'am dan haka wannan duk yana nuna matsayin sayyidina Abubakar na'am yana nuna matsayin sayyidina Abubakar saboda haka Allah subhanahu wataala ya tambaye su saboda haka Allah subhanahu wataala ya kawo da misali ne da yin mamu cewa ko da sun ki fita su taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ba zai kiyaye shi ba Allah zai taimake shi saboda Allah ya sha taimakon sa a wurare da dama daga ciki wannan misalin da Allah subhanahu wataala ya kawo mana na'am sai ce lokaci ai to shi ne ba kuma ya zo ba mai sai insha Allah wani sati za mu ci gaba da labarin akan yake insha Allah abu da mun karanta da yana ba mu da sai da muka kusura ne ya kai mana subhanakallahu bihamdika sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to idan akwai tambaya sai mu amsa gurgurta abin da yake ala akwai tambaya shi ne yan shiya ba haka suke suna ta magana cewa ba Abubakar shi ya kamata ya zama to khalifa ba amma duk magana banza ne so da hujjoji da yawa barakata duk sun tabbatar cewa sayyidina Abubakar shi ya cancanci khalifa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sayyidina Ali ba kuma shi kanshi sayyidina Ali bai taba fitowa ya ce ni ne na cancanci khalifa ba samu wannan rikici tsakanin sayyidina Ali da Abubakar ba ina ba samu bane abinda aka samu dan kadan tsakanin su shi ne cewa sayyidina Ali da farko bai yi mubaya ba
sai bayan matan baya sai bayan rasuwar matan Fatima Nana Fatima ina Fatima ita kuma Nana Fatima ta rasu wata shida ne bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma sayyidina Ali ya bai mubaya ba da farko saboda matan shi to ita matan shi ta zo tana neman a bata gado daga cikin gado manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu kuma ce mata ai manzon Allah cewa inna ma'ashara al-anbiya la nuran mu taru annabawa ba a cin gado mu abinda muka bari na musulmai ne gaba daya daga saboda wannan azan mata sai ta ji auki bada gidari ba to wannan ke ta matai bishi da Abubakar to sanadiyar wannan ne saboda ita ne Ali bai yi mubaya ba amma ba wai Ali yana dawa cewa shi ya kamata ya zamanto khalifa ba Ali bai taba wannan dawa ba kuma bayan rasuwar matarsa da kansa ya zo ya yi mubaya ga sayyidina Abubakar daga magana yanki a duk shirme ne kawai su da wani hujja
kasama ta ne wallahi fasto ce
fasto
ta da tana yi sai zan kuma daga baya zan zo kan kace kai wannan abu ba shi ne yaji
na'am
ba ta yi ba amma kuma ita ta ce gaskiya ta fi san musulunci amma ba da ne ka san musulunci tare ba amma dai tana kaura musulunci to ya ce ku ku dai ke
ina take ta tana rayuwa ku tara
tana rayuwa tana yau sai ari jihar ari ari mun gune
na'am
tana ba ta san miya ba ta san ji sunan ba Aisha
ko amma wata musulunta ba
ko sai ba musulunta ba amma dai san kai din da take maganganu akan musulunci har nan ma zaki fuske amma ne sai dai ba musulunta ba amma ta ce ta sai ta dina yayi mata
ko Aisha ce sunan ta yau a ko ta ma a ko ta ma ta fara haka da muke ganin bidon ta a social media ita ma
ga ganin kamar yake ne
idan wai dawo tana samu zuwa yayin
samu
zuwa
ni tana ke fada ai
eh tana mun zuwa wannan
amma kuma ni sai ka fahimci kamar cewa zo ya fata da kulinta bane
samu zuwa wata mata an yamura ba eh tana yawan
yawa
kawo magana da yawa a cikin social media wata faraka za ka zo da kanta a zuna kan kujera lakin ta tana tsawa ko kan sai a samu zuwa wannan samu zuwa da farko ne ba ta musu amma daga wata
musu zuwa
eh amma dai inda misali za a kaddara a samu mutum haka ya ce yana kaunar musulunci amma kuma bai furta kalmar shahada ba to bai mutum da ba gaskiya bane yana ya mutu haka ya mutu ka gine amma ita wannan matar ta ta mutum da daga baya ta mutum da
kana ran kun masu mata comment follower din kuma ai kin da sunne
ne musulmai ne ta mutum da ka kare suna zagi da sosai a kullu kuma ma suka da suka ce bayan sun kanta amma ta mutum da ita ta mutum da
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.